sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Rikicin yankin Tigray da ke kasar Habasha ya sake muni jiya Juma'a yayin da wani jami'in yankin Amhara ya ce yau Asabar dakarun Amhara za su kaddamar da farmaki kan sojojin Tigray da suka shiga yankin kuma suka karbe ikon garin da ke da wurin tarihi na UNESCO. Sema Trune, shugaban zaman lafiya da tsaro na yankin na Amhara, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Amhara cewa wannan shine lokacin da 'yan kabila Amhara za su murƙushe kungiyar 'yan ta'adda. Kowa ya fito ya kare kansa. A martaninsa, mai magana da yawun sojojin Tigray, Garchu Reda, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa za mu yi muku maraba. Rikicin na barazana ga rugujewar ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a Afirka, inda tuni aka kashe dabban mutane a yakin watanni tara. Kimanin bakin haure 40 ne ake fargabar sun mutu bayan da kwale-kwalen da ke dauke da mutane 50 daga yammacin Sahara zuwa tsibirin Canary na Spain ya nutse, inji wata kungiya mai zaman kanta ta Spain a jiya Juma'a. Cikin mutane 40 da suka hada da mutane 30 kananan yara 8 da maza 4 duk sun rasa rayukansu lokacin da kwale-kwalen su ya nutse a gabar tekun Dakha. Sakon kenan da Halina Maleno, wanda ke kula da kwararar bakin haure, ta kafe a shafinta na Twitter. Majiyoyin hukuma waɗanda jaridar El Pais ta Spain ta rawaito sun ce adadin mutanen da ake fargabar sun mutu sun kai 30. Maleno ya ce mutane 10 sun tsira bayan da masunta suka tsinto su. Hatsarin ya faru ne lokacin da kwale-kwalen bakin hauren ya tashi a cikin mummunan yanayi a ranar Talata, amma cikakkun bayanai sun fito ne a jiya Juma'a kawai. Sojojin Amurka masu bincike da jami'an diplomasiya na kasashen yamma na kira da ƙara matsa lamba a kan Iran. Suna masu cewa duk shaidun da aka tattara a cikin mummunan harin da aka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a gabar tekun Oman ya nuna ƙasar Iran. Mafi yawan zarge-zargen na zuwa ne a wani bangare na rahoton da sojojin Amurka masu bincike suka fitar jiya Juma'a daga cibiyarsu da ke Amurka. Rahoton ya ce Iran na da hannu dumu-dumu a cikin wannan harin, yana mai nuni da kamanceceniya tsakanin wasu muhimman tarkace da sassa da aka gano na wasu kananan jirage marasa matuki da ake kira kamikaze da Iran ta samar kuma ake amfani da su a harhara a duk yankin. Jiya Juma'a Iran ta ci gaba da musanta cewa tana da hannu a harin kuma ta yi gargaɗin kan yiwuwar ɗaukar fansa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Amurka sun cafke wasu 'yan ƙasar Myanmar biyu da ke zaune a New York kan zargin shirya kashe jakadan ƙasarsa a Majalisar Ɗinkin Duniya, Kyaw Moe Tun, inji masu yadda ƙara na gwamnatin tarayya. A cewar wata sanarwa daga ofishin babban lauyan Amurka na gundumar kudancin New York, Phil Hanhart ya kulla wani shiri tare da dillalin makamai a Thailand wanda ke sayar da makamai ga sojojin Myanmar. A ƙarƙashin shirin, Phil Hanhart zai samu waɗanda za su cutar da jakadan a ƙoƙarin tilastawa jakadan ya sauka daga mukaminsa. Idan jakadan bai sauka ba, to dillalin makaman ya ba da shawarar cewa maharan da Hot ya ɗauka za su kashe jakadan. Ana tuhumar kowannensu da laifi guda ɗaya na haɗa baki don kai hari da kuma kai hari kan wani jami'in ƙasashen waje, wanda hukuncin laifukan zai ɗauki tsawon shekaru 5 a gidan yari.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba irin kalubale da sassa daban-daban na Najeriya ke fuskanta da kuma abubuwan da ya kamata a ce an yi domin shawo kansu. To madalla, da farko bari mu leka jihar Kaduna, inda nan ne matattarar dukkanin sojojin Najeriya baki daya. Amma wannan jiha na ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ma makwabtanta. To shin ko menene abin ya irin wannan yanayi? Tagar kenan da na farewa kwararre kan sha'anin tsaro kuma tsohon babban Hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Group Captain Sadiq Garba mai ritaya.
Gaskiya ne kam, ina jin a Najeriya gaba daya ba wani gari da yake da matarataran sojoji ko ma wani iri ne kaman Kaduna. Babu, ko Abuja ko Lagos ba su da wani dandazon. So ko idan aka ce haka a shashi fadi, zaka ce gari ma idan sojoji suka yawa, ko mutane ma za su dinga zuwa su gina gida a wurin, ko su wasu business, saboda zaka a tsammani shine tsaro zai zama. So idan hali ya zama yan fashi ba sa shakkan wannan wurin, to a gaskiya akwai damarar da ya kamata sojoji su ja. Na farko su kare jama'a, na biyu su ma su kare kansu, kuma su kare martaban su. Saboda a cikin ma wasu labaran da naji, akwai mutanen da aka je ma nan wurin Air Force Base aka sake su, akwai inda aka shiga ta kusa da Air Force Base aka tafi. So a gaskiya ina ganin wato ya kamata, banda magaruruwa, ya kamata soja su tashi tsaye akan tsaron barukokinsu. Barukokinsu ya kamata su kawo tsaro, kuma tsaron nan da ake yi yanzu wato tsaro ya ma wuce na dan adam, tsaro ya koma na technology. Wato in ka fito su kasashe kaga irin tsaron da ake ciki, ana ma rage magana, saboda shi dan adam ne ba. Idan ka sa soja alal misali yana gadin shiga wurin bariki, ka sa shi tun daga safe, wanda yawanci duty inda ake za a ce maka ko 12 hours ko 14 hours, in ka zo 8 da safe ka rufe 8 na yamma, ko wanda suke 24 hours. To a gaskiya bincike ya nuna duk aikin da zaka sa dan adam ya yi, ba da tayi ya wuce awa biyu, to a gaskiya hankalin shi akan wannan aikin ba a nan yake ba. Ka gane ko yana yi ne, amma dai ba da hankali ba. To muna maganan kaga bamu da sojoji, wani lokaci a masa ake dadewa a wurin su saboda babu ma sojojin. To kuma a gaskiya alal misali ka aje mutum a gate ka ce ya dinga duba mota, ai mallam ko mun lafiyar shi ba san ya bude budin mota 50 ya duba ya faga ji abin zai zo na farko, tilla dinga cewa mutane su wuce, ko kuma ya dinga dagawa din ma baya ma dubawa. Ka gane ko, saboda ya dinga dagawa kawai yana abun nan, abin da zai faru kenan. To shi yasa a wasu kasashen sai suna maida akwai waɗannan irin ayyukan kamar na gadi, sai ana maida shi a technology, saboda shi kamera ita kamera bata bacci indai akwai wuta. Wannan kuma wata matsala ce ta mu indai akwai wuta, saboda a gaskiya ina la'akari da lokacin da na tafi wani course a ƙasar Faransa, course din college makarantan. Saboda jiya da kake soja bai yadda da kai ba, mu baki ne duk da muna makarantan, akwai wurare da bai kamata muna kuma sojojin, amma mu bayan kasan su bane, so akwai wurare da bai kamata mu shiga ba. Idan ka tafi kamar asabar ko Lahadi kana so ka je kai wani nazari naka na kanka dan da ake aiki, baji ne zaka zo zai shiga. Idan ka je ka sa bajin nan a wani kofa ba zai bude maka ba, kuma wallahi zaka fito wurin nan har ka tafi da wuya ka ga wani wai soja rike da bindiga wai na gadin wurin. Amma duk inda ka motsa makarantan nan ana kallon ka, inda ma ba za ka shiga ba katin ka ba zai shiga ba, kuma kai ba za ka dauki kati na kai amfani da shi kaje ka shiga ba. To kaga wannan sai yasa su yanzu maganan ma wai soja ya tsaya ya gaji a wasu wurare ba ma wannan magana. Wannan ne kawai yana daki yana kallon yana juye a kujerar shi yana duba yana shan shayi shi ne ke gadin, ya tura kamera nan ya tura kamera nan, wani abu ya zo akwai abin zai danna, in ta kama soja su zo da bindiga lokacin za su zo. Amma wallahi sai ka shiga makarantar nan ka yawo baka ga soja guda daya yana gari, ba mai ce muka ka shiga nan ka shiga, ka je ka danna ko za ka shiga, za ka je ka danna ka gaba. To kaga to be honest with you abin da yake faruwa. To ina ganin barukokinmu ba na ce sauran wuraren ba su da abin nan ba, amma idan bariki ta zama ba ta da tsaro, to kuma me su sauran yan gari za su ce? So a gaskiya wannan tarraki da yake a Kaduna kamata ya su soja su dauke shi akan kalubale, su tabbatar cewa kafin ma shi za su tayar wa sunta ne su abin nan ba karya lagon barkokin su ba
idan muka duba masu garkuwa da mutanen nan har yanzu daliban islamiyya ta gina da kuma daliban kolejin gwamnatin tarayya na yauri suna hannun masu garkuwa da mutane kuma gwamnatoci na cewa suna iya kokarin su wani lokacin ma zaka ji gwamna ya ce sun san inda yaran suke amma saboda kar a sa rayuwar cikin hadari wai ana bin abin afsannu wannan wani zai ce kamar gazawa ne daga bangaren su jami'an tsaron da kuma su shugabannin siyasa
to shi sha'ani na kama mutum a garkuwa da shi ka gane ko shi aikin soja fa ko in ce aikin tsaro wato babban giwa ce sai da aikin ta aje a karbo mutanen da aka kama a hannun wanda suka rike da su shi kanshi wani fanni ne daban na tsaro wanda yake ba din runduna ta soja ko kuma din runduna ta yan sanda take da wannan horon ko irin kayan aiki ba akwai horo na musamman akwai kayan aiki na musamman da irin waɗannan runduna ana kiransu hostage rescue units ko special operation units wasu kuma su ce maka SWAT wato rundunoni ne da suke da kayan aikin su da horon su daban yake saboda in kadin mutum yace yana rike da yaro zaka anso shi a wurin abu ne wanda yake sai an yi amfani da hankali saboda me in ba haka ba ai ba so kake ka kashe yaran ba yaran kake so ka karbo to tunda kuma mutanen suna tare da wannan mutanen to dabara da kayan aiki shine kuma amma a gaskiya mu ba mu da wannan kayan aiki so yana yuwa abinda gwamnatin nan suka ce wani lokaci ma ka san inda mutanen suke to amma ya za ka yi shi wanda aka rike mishi yaro zai waya ka je kai mishi bayanin cewa to mu fa yanzu mu je mu rusa wurin saboda kowa ya tafi dukan muna da yara fa ka gane ko kamar kuma wanda suke zuwa suna biyan kuɗi ne zai waya kai gwamnati ka ce musu kasu biya kuɗi amma abinda gwamnati za ta iya yi gwamnati za ta iya cewa ita ba za ta sa hannu a cikin ko aje a cinikin kuɗi ba wannan ko a ƙasashen da suka yi nisa haka ake ciki amma kai da ake da yaranka ko kai da ake da mijinka kai da ake da matarka in kana ganin akwai za ka je ka biya kuɗi a biya ita gwamnati za ta wani ba ruwanta kuma ko majalisar duki na basu ka ce ma kenan basu ba da shawarar a dinga biyan kuɗi ba amma ba za ka iya sa doka ka ce mutum kai ya biya ba ya yanke ma kashi hukunci sai dai kuna iya cewa ba za a sa yan sanda a cikin wannan magana ba ba za a sa sojoji a cikin wannan magana ba kai ne kai can da mutanenka ka je kai in ka samu su ka samu su so fitar da yaran nan ko an san inda suke yana yiwuwa gwamnatin da gaskiya suke yi to amma like I said ai ba wuri kaga inda wannan yakin yake daban da sauran yakuka kenan inda wani yau kan zaka zo ka je ka rusa wata kasa in ka san da kasa ko sai ka je ka saka musu ba ma bai to amma in ka je karbo yanzu yaran ta ginan nan ka ce ka kashe bandit din ka kashe yaran a gaskiya ina jin maganar ba ce dadi ba so sai mun nemi tunda wannan abun yanzu ya zama kamar ruwan dare wasu kasashe yan sanda ne ake ba wannan training din wasu kasashe sojoji ne ake ba wannan training din na special hostage rescue unit training din su daban ne hatta irin bindigogin da suke using daban ne akwai bindigogin wanda za su saboda suna tare da yara kai wani lokacin har gas suke amfani da shi za a jefa grenade amma grenade ne gas ne ya sa mutane tear gas ko wanda zai kashe maka laka ko wanda zai saka bacci ana iya yi to amma kuma komai ka san su turawa sun yi nisa a wannan abun nan zaka je ka tarar a kasashen turawa saboda kuma su ma dai nasu suna da nasu matsalan na harbe-harbe yaro dan karami ma an faɗa mishi cewa idan aka zo aka sace ku ko wani abu ya faru in ka ji ana harbi ka kwanta a ƙasa ana koya musu wannan ka kwanta a ƙasa saboda in ana harbi ba miƙewa za ka zo gara gudu ba kwantawa za ka yi saboda kwanta wannan ya rage jikin ka inda za a same ka amma ka miƙe a tsaye ka tafi to kaga ana koya musu wannan to kaga yanzu duka waɗannan din sun abu ne inda kamar yaran turawa ne in aka je da sun ji pap 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 a zo za a karbe su ko kwanta za su yi to amma namu saboda ba su da wannan training din yana yiwuwa ka gama eh ka kashe bandit amma kuma ka kashe duka yara to gaskiya ka ga ba abu ne wanda zai abu ne so amma lokaci ya zo da za mu samu wannan zaratan sojojin ko zaratan yan sandan ka gane ko suna da kaya yadda za su fasa bango su shiga yadda za su jefa wani bomb ba kashe ka zai yi ba amma zai saka bacci akwai wanda zai saka tari ka gane ko akwai ma wanda za su jefa yi maka wani ƙara a kunni ƙaran nan za ta zama wallahi duk abin da ke hannunka sai ka zubar da shi ƙara ce kawai za a sa maka a kunni ƙara ce za a sa maka a kunni suna ma da abin da za a harba igiya ce za su yi sanannan ɗaya kan maciji duk a kuto kaga wannan kayan aiki ne na musamman saboda ƙwato yara kamar yadda ya ce yaran ake so a ƙwato shine mai muhimmanci ba wai kashe ƴan ta'addan shine muhimmancin irin wannan operation din ba, inda kamar ƴan ta'addan ne su kadai suke zaune, to kaga za a yi musu rugus.
Mai sauraro, duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashin Hausa na muryar Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shin da ke zagayawa don zakulo garuruwa masu tarihi da kuma tattaunawa don jin su a sai kafa wannan gari, sannan menene garin ya shahara da shi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabirjani, ɗauki da shirin. Madalla, yau a cikin shirin muna garin Jani da ke ƙaramar hukumar Mani a jihar Katsina. Domin jin tarihin wannan gari na Jani, ga Malam Yahaya Jani.
Jani ja'in ja garin mutum bakwai, majaya kuɗi in an kuskure a jawo magana. Garin da babu bare a ciki sai mai kwana ya wuce. Dukkansu ƴan uwan juna ne, cinciya maɗaurin ku ɗaya. Asalin wannan Jani, wannan suna da kuka ji na Jani, sunan mutum ne daga cikin zuriyar Durbawa. Shi ne ya sari wannan gari da farko a can wajen ƴan takorin Tudu samanta na farko. To nan take zaune suna ci gaba da harkokinsu, sai Wangarawa suka biyo gulbin nan na Jani, su masunta ne. Suka zo suka sabka Jani, sai suka tarar da Jani cike da albarka da tab. Fukuna da tsuntsaye wada majani, to sai suka nemi izinin hukumomin a ba su dama su samu wani wuri su kafa wurin zama. To shine da aka ba su dama sai suka zo gindin wani katon tafki da ake kira gunki yammacin wannan janin. Suka kafa wurin zama nan wurin suna kama kifaye da tsuntsaye da har da kadaduwa. Lokacin ana zuwa saye sai kasuwa ta tashi daga nan, sai jani ta tattara nan waccan janin sai ta taso sai aka haɗu nan. Ga ta can yammacin wannan janin kai ka san marnar waje, to nan wajen da jani take. To jani ta haɓaka a wannan lokaci, tana nan wurin tana ci gaba da rayuwa kwaram. Kuma sai ga ƙarfasa sun taso sun zo daga kudincin Zaria, su kuma wani malami ne wanda babarbari ne daga kukawa ya je wurin. Lokacin dummaguza ne ya shiga cikinsu ya zauna ya jawo hankalinsu ya shigar da su addinin Musulunci. To anan ya haihu wani ɗa zakakuri wanda ya hardace Alƙur'ani kuma ya zurfafa cikin ilimin fiqhu. To bayan kawai shi wannan ɗa da ya gaje shi saboda wa'azin shi na a gyara, sai kasance suka samu sabani da sarakunan wajen ba su shiri. Wannan dalili ya sa ya taso ana ce mashi Malam Usman Karfe. Ya taso da zuriyar shi hadda wasu daga cikin dangin uwatai wa'anda suka musulunta maguza wannan. Ya taso da tawaga mai karfi, suka zo Macinjin ta cikin ƙasar Kankiya, tana cikin ƙasar Kankiya local gamman yanzu. Suka shekara nan suka yi noma, to zai ga wurin bai mai ba sai suka zarto, sai suka iso Jani, sannan tana can yamma kamar yadda na gaya ma. Suka je suka sabka, da suka sabka su ma sai suka nemi izinin hukumomin wurin a ba su dama su duba wani wuri su sara. Shi Malam Usman Karfe shi ne zo sari wannan wurin, wannan Janin wadda muke ciki yanzu. Kuma nan zaman nan da muke wannan unguwar, tun daga can gidan su Ado da ka sani har nan ƙarshe har wa'in gidan, gida ɗaya ne asalin gidan Malam Karfe ne. Kai kana cikin zure shi wanda ya zo ya sari, wannan shi ne gidan farko a Jani. To da suka sari wuri can suna fama da cin ruwa waccan Jani, duk shekara inda mana ta zo suna ta gaganiya gidaje su rushe, sai suka ga nan tas an yi ruwa lahiya lau, don ruwan garin nan duka waje ɗaya yake ruwa. Saboda haka sai Jani ta wuciri ta dawo na a zamazannin da take ciki na yanzu. Lokacin da suka kuma samu zama, can Wangarawa ke mulki inda suka tarda ta. Wancan Wangarawa kuma da suka zo can inda suka fara zuwa a zuriyar Durbawa ke mulki. To da aka dawo nan kuma sai mulki ya koma ga Ƙarhawasawa. Ƙarhawasawa nan ba ƙabila ba ne. Da aka gina da ya sari wannan wuri, in an taho daga can tsohuwar Jani sai a ce za mu unguwar Ƙarhe, unguwar Malam Ƙarhe. To daga unguwar Ƙarhe sai aka riƙa kiran ainihin mutanen Ƙarhawasawa.
Wannan gari a kiyasi zai kai kamar shekara nan.
Yadda masu labari suka ba mu labari can dai daga mulkin Durbawa zuwa mulkin Wangarawa ya shahe kamar shekara 270. To su ma kuma ƙarfasa da suka zo nan wanda aka so mayin so masarauta cikin ƙarfasa shine Jani Naru. An ce ya shahe shekara sama da 60 yana sarauta sannan ya kausa ya kana da Jani Dahiru daga cikin su sarkin shi ma Jani Dahirin ya kwashe wajen 50.
Akwai a tarihi wannan gari yayi yaki koko
an samu yaki ba mai tsanani ba. Akwai wani lokacin da aka kafa garin dama da za a gano duwan can wurare ba a gano ba sai na lokacin da za a gano garin malaman sai suka ce za a yi koha uku. Koha arewa ai ta kudu ai ta yamma amma kada ai koha gabas. In an koha gabas yaki zai ci garin. Kwaram sai ga wani mayaki daga Tasawa ana ce mashi dan Baskore. Dan hararan da suke kawowa suna cin garuruwa yana da labarin cewa Jani ta haskara sai ce shi sai ya je ya ciwo Jani. Har ya nemi shawarar malamansa ko kuma in ce a ce bokayensa a wancan lokaci. Suka ba shi sa'a cewa zai ci Jani amma sai ya je garin. Bai bacci ba to tafiya ce akalla ta kwana 5 daga inda ya taso zuwa Jani din. Kwanikan nan 5 duk sai ya kasance bai baccin ba sai da zo gindin wani rimi wanda ake kira rimin dan mun tadda shi ana ce mai rimin dan Baskore. Yana shiga ino rimin nan yana bisa doki sai ginga ya share shi sai da aka tallabe da ya hadu ya firgigi ya falka ce ɗan kirjin a sun kwace. Kusabka nan mu huta mu sha ruwa mu ci ba yadda zami da su. To suka safka nan suka dan sha ruwa suka zagaya ba dai wani yakin kirki da aka yi an ce an kashe musu mutum daya su ma sun kashe mutum daya suka wuce.
Na'am. Wani abu ne wannan gari na Jani ya shahara da shi?
Fannin sana'o'i ya shahara da noma da kiwo a wancan zamani da rini da saka da hawa. To amma yanzu ba rini da saka sai dai sana'a irin ta kiri haka trader da sufuri. Akwai masu sufuri motocin sufuri manya da kanana.
To kun ji lokaci ya canza yara zamani ya canza.
To da kuma wannan ne shirin na wannan lokaci zai ɗiga ya. Yanzu a madadin Malam Yahaya Jani daga gidan rediyon murya Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.